Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Benue a Najeriya ta tabbatar da sace kwamishinan sadarwa na jihar. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa saboda dalilan tsaro yayi bayani.
Jiya da yamma a gidan shi wani bajaj suka zo aka doke shi sai sun gudu sun tafi, amma akwai wani mutanen da suka ce shekaran jiya kaman bai kai kwanaki uku ba an sace the pioneer chairman na farko na local government din.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji abin da matasan kasar Ghana ke cewa game da zanga-zangar kwanaki uku da aka kawo ƙarshen ta rana Asabar akan matsin tattalin arzikin da ya jefa jama'ar kasar da yawa cikin halin oni yasu. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da matsalar tsaro a arewa maso yammacin Najeriya biyo bayan satar wasu ɗaliban jami'ar tarayya ta jihar Zamfara. Muna kuma tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan tsaro da na yaƙi da ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin ya gode wa dakarun Amurka da ke sansanin Lemanar da ke Djibouti, inda ya ƙarfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diplomasiyyar Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. Austin ya ce wannan wurin yana da mahimmancin gaske, mun tsaye da ƙarfinmu a nan tun bayan halin 11 ga watan Satumba. Mun buɗe wuta akan duk wata ƙungiyar ta'addanci. Tun a lokacin ba taimaka mana yin hakan kawai wannan wurin ya yi mana ba, amma har da faɗaɗa irin abubuwan da za mu iya yi daga nan, da ya haɗa da wasu abubuwan da kuka yi a kwanan nan na taimaka mana kwashe jami'an diplomasiyarmu daga Sudan. A jiya Lahadi ma sai da Austin ɗin ya yaba da dakarun Somalia bisa namijin ƙoƙarinsu a faɗan da suke yi da ƙungiyar Al-Shabaab. Duk da haka ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar na iya bi ta ƙasa wajen ci gaba da ayyukan ta'addanci. A yau Litinin ɗin ne Rasha ta ce dakarun tsaronta na sararin Samaniya sun harbo jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Aswad da yankin Crimea da Rashan ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa ta dakatar da harin jirgi mara matuƙi na Ukraine a yankin Kursk da wasu hare-haren biyu a yankin Bryansk, dukkansu suna iyaka ne da Ukraine. Gwamnan yankin Kursk, Roman Strevod, ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke ɗauke da ofishin gudanar da mulki, amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikkatuwa ba daga hare-haren. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ƙara da cewa ta lalata jirage marasa matuƙi guda huɗu da aka harba a Crimea da yankin arewa maso yamma na kogin Bahar Aswad. A yau Litinin ne sojojin Ukraine suka ce Rasha ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuƙi 19 da makamai masu linzami guda 12. Wasu 'yan sanda a London sun kisa ɗauki makamansu bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin kisan wani baƙar fata da baya ɗauke da makami. Ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar ba akan jami'an 'yan sanda a ƙasar Ingila. Jaridar Telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda 300, kimanin kashi 10 daga cikin 100 da ya kamata a ce sun riƙe makaminsu ne suka ƙi ɗaukar makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikin nasu da ake yi. Matakin da 'yan sanda suka ɗauka ya sa Scotland Yard gaggawar neman ma'aikatar tsaro ta kai mata agaji da wasu jami'an 'yan sandan kwata da tazoma da na harin ta'addanci. Ma'aikatar tsaron za ta samar da binin London da jami'an soji da za su gudanar da wasu ayyuka da ba na ayyukan yau da kullum na 'yan sanda ba. Kimanin 'yan sanda 1 a cikin 10 ne kawai a birnin London ya ɗauki makami bayan samun ingantaccen horo. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ofishin babban lauyan gwamnatin Libya ya ce an tsare magajin garin Dana da ke gabashin Libya tare da wasu jami'ai bisa zargin nuna halin ko-in-kula da ɓallewar madatsar ruwa da ya yi ambaliya ya mamaye birnin makonni 2 da suka shige. ofishin Attorney General din da ke da mazauni a Tripoli babban birnin kasar ya ce ya bayar da umarnin tsare jami'ai 8 dangane da ballewar madatsar ruwan lamarin da ya haifar da shafa gidajen jama'a zuwa kogi da kisan Dubai. Ofishin ya ce waɗanda aka tsare din sun hada da magajin garin da wani jami'in kula da albarkatun ruwa ba tare da bayyana sunayensu ba. Al'umma da ke zauna a yankin cikin bacin rai sun dora laifin ballewar damdin akan hukumomi. Damdin dai da suka ce an samar da shi ne domin tallafawa yankin a lokacin rani. Gwamnatin Taliban ta fara gudanar da wani gagarumin aikin sanya kamera a biranen kasar daga wato da yayi kama da wani shirin da Amurka ta tsara yi kafin ficewar ta kasar a shekara ta 2021 kamar yadda mai magana da yawan ma'aikata cikin gidan kasar ya shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters yayin da jami'ai suka nemi karin dubban kamarori da tuni suke kakkafe a Kabul babban birnin kasar. Mai magana da yawan ma'aikata ya kuma kara da cewa gwamnatin ta Taliban wadda ta bayyana a fili cewa tana mai da hankali wajen maido da tsaro da wato da duk kusa da ayyukan kungiyar ISIS wadda ta dauki hakkin kai hare-hare da dama a biranen Afghanistan tana kuma tuntubar kamfanin Huawei na kasar China domin samun haɗin gwiwa. Haka zalika gwamnatin na mai da hankali ga hana kungiyoyin ta'adda na duniya kai hare-hare da suka hada da manya-manyan kungiyoyi irin su ISIS lamarin da ke kan gaba a tattaunawar da Taliban din ke yi da kasashen waje da suka hada da Amurka da China.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotannin mu za mu fara da batun tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Benue a Najeriya ta tabbatar da sace kwamishinan sadarwa al'adu da yawon shakatawa na jihar Mr. Matthew Abu a daren jiya Lahadi. Rundunar 'yan sandan jihar a tabakin mai magana da yawanta ta ce an kaddamar da bincike don farautar 'yan bindigar da suka sace shi da kuma kokarin ceto kwamishinan. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Jami'ar hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan a jihar Benue Madan Sewe Sekete Anene a wani takaitaccen sako da ta aike min ta kafar WhatsApp ta ce 'yan sanda sun fara binciken inda 'yan bindigar suka kai kwamishinan. Rahotanni sun nuna da cewa 'yan bindigar sun je gidan kwamishinan ne a garin Zaki Biyam da ke karamar hukumar uku da daren ranar Lahadi inda suka yi awon gaba da shi akan babur. Wani da ya bukacin saka yi sunansa ya shaida mun cewa 'yan bindigar sun kuma sace tsohon shugaban karamar hukumar ta uku a ranar Asabar kafin sace kwamishinan a jiya Lahadi.
Aka sace shi jiya da yamma a gidan shi wani bajaj suka zo aka doke shi sai sun gudu sun tafi amma akwai wani mutanen da suka ce shekaran jiya kaman bai kai kwanaki uku ba an sace the pioneer chairman na farko na local government din lokacin da aka ba ma local government din sunan shi Washima Eruka. Aka sace shi bai kai kwanaki uku ba sai an zo aka sace commissioner na information culture and tourism.
Amma yanzu yaya yanayin gurin yake tunda na san ka leka gidan shi commissioner yaya yanayin wurin yake?
Mutane su tunda da safe mutane sun fara zuwa gidan suna zuwa tafiya haka amma gidan ya zama shiru saboda ko wanda ya zo ma a yi magana ma zai ce ga shi shi ya ji yana jin tsoro saboda an kai magana sai ga su mutanen da suna yawo da su za a ji da dare za a zo a kama ka kowa kai shi ka abin da ya faru mutane sun zo ma suna zama shiru haka wani za su zo su kalla haka su koma a gidansu.
To ya shi wancan chairman da shugaban karamar hukuma da aka kama fa shi ma an same shi?
Bai same shi ba har yanzu.
To amma mutane na kira kamar a kai musu jami'an tsaro ko wani abu haka?
Da muke magana yanzu sojoji sun shiga talk sun shiga local government yanzu ana a garin Zaki Dande suka shiga inda sojoji sun je muna gani kaman da dare haka ba yawo kaman 6:30 haka muna gani kowa zai boye gidanshi saboda kara a zuwa yin shi wani abu.
A wata sanarwa da sakataren yada labarai na ofishin gwamnan jihar Benue Teso Kula ya raba wa manema labarai ya bayyana cewa gwamnatin jihar da haɗin gwiwan jami'an tsaro na aiki tukuru don ceto waɗanda aka yi garkuwan da su. Yanzu a lokacin da na hada wannan rahoto da hukumomi ba su gano inda kwamishinan da tsohon shugaban karamar hukumar ta hukum suke ba, kuma 'yan bindigar ba su kira iyalansu don neman kudin fansa ba. Jihar Benue da ke arewa ta tsakiyar Najeriya dai ta sha fama da matsalolin tsaro daban-daban da suka hada da rikicin makiyaya da manoma, hare-haren 'yan bindiga, rikicin kabilanci da sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma za mu tsallaka kasar Ghana. Wasu 'yan kasar da suka yi zanga-zangar lumana ta jan hankalin hukumomi kan warware matsalar tattalin arzikin kasar wadda ta haifar da tsadar rayuwa da wasu wahalhalu ga al'ummar kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. A ranar Asabar ne dai aka kawo ƙarshen zanga-zangar ta kwanaki uku a jere wadda ta tattaro dubban mutane ciki har da fitattun jaruman ƙasar ta Ghana a kan titunan birnin Accra. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bridget Otu, wata shahararren 'yar jarida mai zaman kanta wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar a ranar farko, kuma tana cikin mutum 50 da 'yan sanda suka kama a ranar farkon yayin da suke kokarin mamaye fadar shugaban ƙasar Ghana. Bridget Otu ta bayyana yadda ta sha da ƙyar wajen kwato kanta daga hannun 'yan sanda.
They were pulling me along and I was wondering what I was doing because me hun yabi, I can't fight any police officer.
Sai ni ma suna jana, ni ko bani da ƙarfin da zan yi fada da 'yan sanda. Idan sun yi mini duka za su tafi ne ba tare da an musu komai ba. Wannan ko babu komai. Mutum takwas ma sun mutu a lokacin zaɓe. Babu abin da aka yi a nan kusur. Don haka ni ma ba na son in mutu. Ina so in rayu saboda in bada labari na nan gaba. Ina buƙatar aiki. Bari ma na fara da matsalolin farko. Ina so kowane ɗan ƙasa ya iya yin magana kamar yadda shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo yake magana ba tare da wani kunci ba. Ina so masu zanga-zangar nan a ba su dama su shiga fadar gwamnati domin su mamaye, saboda ba wannan ne karon farko ba. An taɓa yi zanga-zangar dai na nufin janyo hankalin gwamnati da ta ɗauki matakin rage nauyin da talakawa ke fuskanta. Wasu da suka halarci zanga-zangar sun bayyana manufarsu.
Ni ne Masud Wakati. To abin da yasa ake wannan demonstration shine manyan mu na cin kudin gari, ba ga aikin da suke yin da shi sun sa matasa wahala. In ka bi nan sai ka ji an ce wannan ya ci kudin nan, in ka bi nan sai a ce wannan ya ci kudin nan, amma ba ka ga ainihin abin da ake yin da kudin. Sai yanzu haka mu matasa muna son samu mataki da zai tanye mu da rayuwanmu, da rayuwan generation da za su zo, ya kawo sauki a cikin rayuwanmu.
To sunana Fat Abubakar. Inda ka duba batun matasan da ke cikin Ghana, damuwan da suke ciki, kuma da yanda Ghana ya yi karfi zuwa yanda gwamnatinmu yake governing garinmu, don garin ya yi karfi shi ne gwamnati kuma bai duba abin da suke neman cikin gari, ya bar kowa ya damu. Shi yasa inda aka je wurin demonstration, an je dai a je a sanar da gwamnati kan damuwan da mutane suke da shi cikin gari. Yasa an je kuma dai peaceful demonstration dai aka yi, ba wai kamar an je an fada ba ne.
Na Isa Abubakar. To ababa da ke ci muna kwarya na musamman mutan gari, wato ba mai kula, ba ruwan kowa da kowa. Inda hankalinsu take shine zabe zabe da za su zabe, wato na cikin kungiyoyin su da ababa shi ya dame su da binci ta yi tsada. Wato zaman gari ya yi tsada sosai. Wannan demonstration da muna yin ta ne domin gwamnati ta ji karar mu ta gan ina ne mafita.
Gare abin da bangaren gwamnati suke faɗa.
Zanga-zanga is part of democracy. Ba democracy ne da ka samu, ba ka samu wa'anda za su tashi su ci da su demonstration. Amma demonstration da daga jin ina akan doka ne, because ya kamata ka bi law of the country. A gwada ma anyan da ya kamata ka bi, amma ku ce a ba ku anya ku je ku occupy Jubilee House, seat of the president. Wannan ba gari ne da su allow irin wannan abubuwa. Amma to in kika kalli abin da ya faru, kin ga su ba wani yawa gare su ba, kuma da muka samu cikin 'yan uwaye su kamar wasu da su kuma already ba wai so gwamnatinmu suke yi ba, da masu kuma suka yi zarge suka yi magana against wa'annan mutanen da suka tashi wai da su yi zanga-zanga. In kin lura kin ga police ma sun arrest wasu da suka ba su charges da ma ba su wangan su daga court, saboda anyan da police ya ba su bi ba anyan suka bi ba.
Zanga-zangar da aka yi kwana uku ana yi ba dare ba rana ya haifar da babban cunkoso a manyan titunan birnin Accra, kuma 'yan sanda sun kokarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali duk da irin tsokanar da masu zanga-zangar suka dinga yi musu. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda ya tabo batun matsalar tsaro a arewa maso yammacin Najeriya, musamman bayan sace ɗaliban jami'ar tarayya ta jihar Zamfara a makon da ya gabata. Sani Shaibu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
A Najeriya har yanzu tsuguna bata kare ba dangane da batun har-haren da 'yan bindiga ke kaiwa jifa-jifa nan da can da ada ake ganin kamar ya lafa. Hari na baya-bayan nan shi ne wanda aka kai a jami'ar gwamnatin tarayya da ke can bayan garin Gusau, inda maharan suka yi garkuwa da ɗalibai masu ɗanbin yawa da ba a san ta'akibin adadinsu ba. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Abubakar Ma'azu ya yi bayani yadda lamarin ya auku da halin da ake ciki a lokacin da na zanta da shi.
Da daddare, misalin ƙarfe 8 mutane suka ga mutane suna ta gudowa daga ƙauyuka suna fitowa suka zo suna gudu. Mu muka ɗauka security ɗinmu shi ma ya je ya kai rahoto duk inda ya kamata ya faɗa ma mutane jami'an tsaro cewa ga abubuwan da ke faruwa. Bayan 'yan awoyi sai ga shi sun shigo cikin gari can za ka ji ga wuri can ana ta halbe-halbe nan kuma cikin jami'a ga suna cin karensu babu baka. Sun tafi clinic sun yi bugle sun tafi a cikin block ɗinmu sun yi bugle ɗine sun tafi sun kayan ma mutane da hankali domin duk waɗannan abubuwan mafi yawanci in an ka ce a cikin hostel na mata abinda mutane ba su fahimta ba hostel ɗin nan private hostel ne haya ce mutane ke ɗalibai ke yi cikin ƙauyukan nan ne suke zaune.
Okay, so, haraba da suke kusa da kuke
na cikin haraba da suke kusa da gare mu don ba wai hostel ne na cikin jami'a ba mazaunin ɗalibai ba ne na cikin jami'a. So, sun tafi sun shiga gidaje sun tafi da mutane yadda adadi ba mu sani ba domin wuraren ba wai mallakin jami'a yake ba iyaka ƙauye ne wanda a kusa gare mu wanda kusan wannan ƙauyen nan ne malamanmu da ɗalibanmu suke zaune a.
Na'am, menene ne sunan ƙauyen?
Sabon gida da amma mafi yawanci malamai da ɗalibai sun yi zama sabon gida da damba. Amma dai tuntuni mun gaya ma mutane cewa to su sani cewa gwamma su zauna cikin gari ya fi musu da suna zazzauna a irin waɗannan wuraren kuma suna duba kusanci da sauransu to muna dai gaya musu saboda shi security ba wai jihar Zamfara ɗaya ba ce amma dai mu abubuwan da ke faruwa za mu ga cewa kamar ma kawai abun mu mutanen jami'a mu ake yi mashi.
Shugaban jami'ar Gusau Farfesa Abubakar Ma'azu.
Ɗaya daga cikin ɗalibai na jami'ar shi ma ya ƙara haske game da abin da ya sani.
Sunana Abubakar Babangida Umar Dan Kwambo. Ko da dai safiya ta waye mun tashi da ibtila'in wayannan barayin daji wayanda suka zo suka yi kidnapping ɗalibai mafi akasari wayanda mata ne sun zo sun fasa hostel nasu sun shiga gidajensu sun ɓaɓɓallabo galas ɗin ɗakunansu sun kwashi ɗalibai wayanda har yanzu ba za mu ce ga adadin figures ɗin da aka ɗauka ba. Kuma alhamdulillahi dai cikin iyawar Ubangiji da ƙoƙarin jami'an tsaron Najeriya da haɗin civilian JTF an samu ceto mutum shida daga bayan nan kuma an ƙara rescue mutum biyu kuma har yanzu maganar da muke da kai jami'an tsaro suna iya ƙoƙarin tsoron ganin cewa sun tun dawo da ɗaliban nan ne cikin ɗan uwansu.
To amma yanzu ba a iya tantance adadin yawan ɗaliban ba.
Ba a iya tantancewa ba gaskiya saboda har yanzu duk numbers ɗin da za a ce sai dai a ce 30 a ce 25 ba za a ce ga exact figure ba. Ai duka gidajen da suka shiga sun tafi da su gaba ɗaya illa gida guda ne wanda suka zo suka yi ƙoƙarin shiga ko da suka tura dan na yi firar ɗaya daga cikin daji na ce suke gaya mu suna cikin abin da suke ji sun tura ga mu sai suka yi cewa ba wanda ya motsa sai suka ce nan ba sai wani ya ce akwai mutane sai ya ɗaga bindiga haka ya buɗe wuta ta yi suka ji ba wanda ya motsa dan sai suka wuce sauran gidajen da suka shiga gaba ɗaya wanda suka shiga sun gargaɗa sun tafi da su.
A sanarwar da rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta bada wanda kakakinta ASP Yazid Abubakar ya rattaba hannu a kai ta tabbatarwa da al'ummar jihar cewa za ta yi ƙoƙarin ceto dukkan ɗaliban nan lami lafiya daga hannun maharar. ASP Yazid ya kuma taɓo batun yadda al'amarin ya auku da kuma halin da ake ciki ya zuwa yanzu.
Gaskiya ne wannan abu ya faru a daren Juma'a. Kuma da samun bayanai da muka samu mun tura jami'anmu tare da haɗin gwiwar sojoji da sauran security agency. So dai a zuwa dai yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara har mun fara kwato wasu daga ciki.
Kamar su ne
mun kwato mutum 7 yanzu haka. kuma reshen din har yanzu dai ana yi ba wai an tsaya kafa bane. Kuma insha Allah za mu tai har sai mun tabbatar da duk wanda yake hannun su mun kwato shi da izinin Allah.
Tabbacin AFP yanzu kenan kakacin rundunar yan sandan jihar Zamfara. Su dai waɗannan ɗalibai suna kwana ne a gidajen da suka yi haya na ƙashin kansu ba cikin jami'a ba. Al'ummar yankin Magami da Sabon Birni sun koka game da yawaitar hare-haren 'yan bindiga.
Sunana Abubakar Muhammad Atiku Alin Kalgo, kuma tsohon limamin sojoji na Najeriya. Babu shakka ko mu yi baƙin ciki irin waɗannan abubuwan da suka faru. To a cikin bahasin da mu muka yi ga namu tunani da abin da muka gani inda an ka fito, ya kamata ya zama darasi ga mutanen ba Zamfara ɗaya ba, duk Najeriya ma. A ce wai mutane su zo su zauna ciki har a su ba su ɗalibai mata a Zamfara sun san halin da security suke ciki a wannan ƙasa. Aka zo aka ɗauke ɗan makarantar nan. Security na Zamfara akwai matsala. Yanzu abin baƙin ciki ɗan jarida aka kama aka yanka a cikin Gusau. Saboda haka wanda ke ɗauke da nauyi na tsaro, a ce mutanen gaba sama an kai da su ba, ba ƙarƙashin ƙasa ba. Don haka yana da kyau security na wannan Zamfara su tabbatar da cewa sun samu yaran nan. Sa'annan ita kanta gwamnatin tarayya da tashi tsaye ta ga cewa shi ina matsalar take na security na Zamfara domin ta yi waje da su.
To zuwa yanzu dai abin da ke an samu gawan mutum uku, akwai wani Alhaji Murtala dan na Alhaji Audu na Kankana dan kasuwa ne an kashe. Alhaji Murtala Abdullahi na Kankana, sannan akwai wani ana ce mai Isufu Chairman shi ma dan sakai ne shi ma an kashe shi. Sannan shi ma matar shi Alhaji Murtala ne an tafi da ita. Sannan unguwar an tafi da mata da yawa kuma sun babballe gidajen mutane sun zo daga tari sun kama sahara sun babballe da yawa dai mutane gaskiya an ta shiga gidajen su ana babballa ana ta bugawa. Yanzu haka dai komai ya tsaya can garin Magami, ba kasuwa ba komai ba makaranta komai ya tsaya. Muna cikin tashi hankali muna cikin yanayi ko kari bane banan bukaci abincin bai shiga. Wannan shine inda muka ce an ce gayya suka yi mashin ya haɗari can dadewa gaskiya an taba samun makamancin wannan amma dai ba a taba samun da irin wanga wanda aka haka ba a dade ana yi a dade ana dauki ba dade kuma a shigo kin Magami a yake sa haka da yawa gaskiya ba a taba samun ba haka irin arta ba sai dai ana yi ne bakin gari kuma a shigo irin sodinnan irin shigan nan ta ba saja.
Gwamnatin jihar ta Zamfara wacce take cikin takaici game da al'amarin satar ɗaliban ta yi wani taro na gaggawa tun a ranar Juma'a da kuma zuwa cikin ƙarshen makon na sa'o'i da dama ya zuwa talatalin dare da dukkan shugabannin hukumomin tsaro da ke cikin jihar don ƙoƙarin yadda za a yi a ceto dukkan ɗaliban da aka yi garkuwan da su tare ma da ƙoƙarin kawo ƙarshe ko kuma magance al'amarin garkuwa da jama'a a jihar. Inda ba manta ba a cikin tsakiyar watan Afrilu ne na wannan shekarar irin hakan ta faru har ɗaliban suka yi zanga-zanga suka tare titin da ya fito daga Funtuwa ya ratsa cikin jihar Zamfara ya zuwa jihar Sokoto suka tare shi don nuna takaicinsu bacin rai da kuma jawo hankalin mahukuntan ƙasa da jiha na a kawo masa ɗauki don kawo ƙarshen irin waɗannan al'amura. Kwai dai buƙatar ɗaukar matakan tsaro a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Sanci Abu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Najeriya ta sami koma baya a jadawalin mabibitan ƙasashe ta haujin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka, inda ta kasa shiga cikin ƙasashe biyar na farko a nahiyar a jadawalin da hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta FIFA ta fitar a ƙarshen mako. Najeriya wacce tana cikin ƙasashe 24 da suka sami tikitin shiga gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka, tana ta shida ne a jadawalin da aka fitar duk kuwa da ɗan karin kashin da ta baiwa Sao Tome da ci 6 da nema a wasan ƙarshe ta neman gurbin shiga gasar. A matakin duniya kuma ƙasar tana ta 39, lamarin da ake ganin zai iya shafuwarta a jadawalin fafata gasar ta cin kofin nahiyar Afirka da za a tsara a ranar 12 ga wata mai zuwa na Oktoba. Ƙasar Morocco ta ci gaba da zama ta ɗaya a nahiyar Afirka a jadawalin baya-bayan nan kuma ta 13 a duniya. Senegal ce ta biyu a Afirka ta 20 a duniya, sai Tunisia ta uku a Afirka kuma ta 29 a duniya, Algeria ta 4 kuma ta 34 a duniya, yayin da ƙasar Masar take ta 5 a nahiyar Afirka kuma ƙasa ta 35 a duniya. A matakin duniya kuma zakarun kofin duniya wato ƙasar Argentina ita ce ke sama har yanzu a matsayin ta ɗaya, Faransa ce ta biyu, Brazil ta uku, Ingila ta hudu, yayin da Belgium take ta biyar. A halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF ta karkasa kasashe 24 da suka sami tikitin fafata gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi zuwa kashe hudu a shirye-shiryen tsara rukunai da kuma jadawalin fafata gasar. A kashe-kashen da aka yi bisa la'akari da jadawalin mafificen kasashe na hukumar FIFA da aka fitar a baya-bayan nan, kasar Senegal da ke rike da kofin gasar ce ta jagoranci Morocco da Tunisia da Masar da mai masaukin baki wato Ivory Coast a kashin farko. Kashi na biyu na kasashe masu dan kwari-kwari ya kunshi Nigeria da Ghana da Mali da Burkina Faso da Kamaru da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sai kashi na uku mai kasashen Guinea da Afirka ta Kudu da Cape Verde da Zambia da Equatorial Guinea da Mauritania, yayin da kashi na karshe na kasashe masu rauni yake da Guinea Bissau da Mozambique da Namibia da Angola da Tanzania da kuma Gambia. A ranar 12 ga watan gobe ne za a gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawar wanda zai tsara waɗannan kasashe zuwa rukuni shida mai kasashe hudu-hudu kowannensu. Ana ci gaba da bazaji ta jitar cewa shahararren dan wasan kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Luka Modric na kan hanyarsa ta komawa Inter Miami ta kasar Amurka, inda zai haɗe da tsohon abokin adawarsa a Barcelona Lionel Messi. Modric mai shekaru 38 yana da ƙasa da shekara ɗaya kontaraginsa da Real Madrid, yayin da aka jiyo ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar David Beckham yana cewa samun dan wasan dan kasar Croatia zai ƙara taimakawa kokarin kungiyar a wannan kakar wasanni. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
To, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sannan kuma a shafukan yanar gizo za a iya sauraron mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 4:56. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya isa kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwa da suka shafi tsaro da kuma na yaƙi da ta'addanci. Kafin ya tashi zuwa birnin Nairobi, Austin ya gode wa dakaran Amurka da ke sansanin Lemania da ke Djibouti, inda ya karfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diplomasiyyar Amurka daga Sudan a cikin watan Afrilu. A yau Litinin din ne Rasha ta ce dakarun tsaronta na sararin samaniya sun harbo jiragen Ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na Rasha da saman kogin Bahar Aswa da yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafa Telegram cewa ta dakatar da harin jirgi mara matuƙi na Ukraine a yankin Kursk da wasu hare-hare biyu a yankin Bryansk, dukkansu yankuna da ke kan iyaka da Ukraine. Gwamnan yankin Kursk Roman Stravod ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke ɗauke da ofishin gudanar da mulki, amma ya ce ba a sami labarin rasa rai ko jikatuwa ba daga hare-haren. Wasu 'yan sanda a London sun isa riƙe makamansu bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin mummunan kisan wani baƙar fata da baya ɗauke da makami. Ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar akan jami'an 'yan sanda ba a ƙasar ta Ingila. Jaridar Telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda 300, kimanin kashi 10 daga cikin 100 da ya kamata a ce sun riƙe makamai ne suka isa ɗauki makaman nasu sakamakon tuhumar da aka yi wa abokin aikin nasu. Gwamnatin Taliban ta fara gudanar da wani gagarumin aikin sanya kamara a biranen ƙasar da aka yi, wato da ya yi kama da wani shirin da Amurka ta tsara yi kafin ficewa ta ƙasar a shekara ta 2021, kamar yadda mai magana da yawun ma'aikata cikin gidan ƙasar ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters, yayin da jami'ai suka nemi ƙarin dubban kamarorin da tuni suke kakkafe a Kabul babban birnin ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ta Taliban, wadda ta bayyana a fili cewa tana mai da hankali wajen maido da tsaro da durƙusar da ƙungiyar ISIS wadda ta ɗauki alhakin kai hare-hare da dama a biranen Afghanistan, tana kuma tuntuɓar kamfanin Huawei na ƙasar China domin haɗin gwiwa.
To, masu sauraro da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya, da Fiona da ta taimaka wajen haɗa shirinmu da kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu Jumbe Hamza, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.